Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 19 ga watan Mayu na shekarar 2022. Wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Sannan kuma za ku ji cewa Amurka ta gargadi 'yan siyasar Najeriya da cewa duk wanda ya tada hasaniya a babban zaben shekarar 2023 to za ta dau mataki a kansa ciki har da takunkumin hana takardun shiga kasarta. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman ne Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashin Gumel. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a tungar ƙarshe dake birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya hada da sojoji 694 da suka mika wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira mika wuyan a matsayin gagarumi. ‘Yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. Magajin garin Mariupol, Vadim Bychenko, ya shaida wa sashen Ukraine na muryar Amurka cewa manufar ita ce mutanenmu waɗanda suka yi bajinta kare birnin tare da kame abokan gaba kai tsaye a Mariupol ba su bar su sun wuce ta Mariupol ba, wato sun cici al’umma. Sun ba da damar sojojin Ukraine su shirya da sauran biranen su kasance cikin shiri don wannan mummunan yakin da ya riga ya faru a Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa yayin da Finland da Sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin ƙawancen soja na ƙungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa takwaransa na Sweden Peter Hultqvist, muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa ƙawancen NATO. Hultqvist ya ce Sweden na amfani da 'yancin ta na yin zaɓin nata ne don samar wa kanta tsaro. Wannan lokaci ne da dole ne demokaraɗiyyar Turai da Arewacin Amurka su tashi tsaye don adawa da cin zarafi tsirara irin na Rasha. Sakataren janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ne ya bayyana hakan a jiya Laraba a hedikwatar ƙungiyar da ke Brussels da ke gefen jakadun ƙasashen biyu bayan sun karɓi takardunsu a hukumance. Sabon zaɓen shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan batutuwan da suka haɗa da tsaro da farfaɗowar tattalin arziki da daidaita harkokin siyasa da kuma yafi basussuka a cikin kwanaki 100 na farkon mulkinsa. An zaɓi Mahmud ne a ranar Lahadi karo na biyu, inda ya doke Muhammad Abdullahi mai ci. Muhammad ya koma kan karagar mulki bayan ya zama shugaban ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2017. Muna son aiwatar da abin da muke so mu yi a cikin kwanaki 100 na farko a ofis. Muna son gyara tsohon tsarin doka da tsarin hukumomin tsaronmu. Muna so mu haɗa kan hukumomin tsaro, Muhammad ya faɗa muryar Amurka a wata hira ta musamman. Yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qa'ida, wadda ta zafafa kai har-har a Mogadishu a cikin 'yan watannin nan, na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban shugaban. Kakkaɓa ƙungiyar Al-Shabab ya rage a hannun Mahmud da kowane shugaban Somalia tun bayan kafar ƙungiyar shekaru 15 da suka gabata. Mahmud ya sanda kansa hatsarin Al-Shabab bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wa'adinsa na farko.
Madalla, wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aika mana.
Ministocin da suka halarci taro da shugaba Muhammadu Buhari a taron ministocin da aka yi hadda Abubakar Malami ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda shi da kansa ya je wurin wannan taro yayin da minista mai kula da sha'ani ko ayyukan mata Pauline Tallen da kuma ministan kasa na ma'aikatar man fetur ta Najeriya Timothy Sylvia sun halarci taron ne ta yanar gizo kamar yadda aka saba. Akan haka na tuntubi wani babban lawyer wato Professor Nasir Aliyu domin in ji abinda kundin tsarin mulkin Najeriya yace da kuma abinda aka gani ya faru a zahiri inda yake cewa.
Na daidai wannan magana ta barin aiki ko ba ni ka takardar barin aiki ta faɗo ne akan sashi na 306 a sakin layi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya na 1999. Misali cewa da shugaban kasa da su wayannan ministoci da wayanda suke kai da wayanda kuma aka ce sun saukan mako kuma za su saukan to dukkan su kasan tsarin mulki ne ke tafi da gaba daya aikin su. Tunda yake wayannan mutane da ake magana cewa sun mika takarda ba za su iya komawa ba. Ni ina ganin wato abu ne mai sauki domin shaida ita ce mai fayyace abubuwa. Ka san a doka wannan common law kenan akwai abin da ake cewa presumption of regularity. Sannan kuma shi doka ta tafi da shari'o'i misali kamar evidence act kenan ya ce akwai regularity wato daidai a yin wani aiki da wani ma'aikacin hukuma ko kuma shugaban kasa misali ko mataimaki ko gwamna in yayi za a dauka abin nan daidai ne har sai wani abu ya bayyana sabanin haka. Tunda yake misali wayannan da ake cewa wai tunda yake ba wanda yake takarda cewa wayannan mutane sun bar aiki wai kaza kaza tunda har sun je sun zauna a chamber sun yi meeting tare da shugaban kasa wasu kuma sun yi sun kasance sun yi ta hanyar wayannan video ko virtual kenan ke cewa to tunda yake haka ne kaga zamu ni akan zato na lo cewa tunda ya haka ba imana ba halayya da yanda shugaban kasa yi wayannan mutane ba su bar aiki ba ma'ana ba su ba shi takarda ba domin sashi ya 306 sakin layi na 2 abinda yace muddin mutum ya danka takarda ba wai sai accepting ba once it's received ma'ana ka mika to shikenan ka sauka kenan to kaga tunda yake ga su an gansu a taro tare da shugaban kasa a chamber to sai mu gini kan cewa ba su mika ba tunda yake kamar ya kasance duka wani jita jita ake
don haka wannan ba za a yi maganar kai kara kotu ba kenan kamar waɗansu ƴan adawa ko waɗansu ƴan rajin kare dokoki ko kundin tsarin mulki su ce an yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya kar tsaye.
Ai ita shi kamar tsarin shari'a kaga ba wai da ka ake ba ba kuma hayaniya ce ba duk wanda ya je kotu ga gurin nan a mai kawo shaida in bai kawo shaida ba har ya zama labarin kanzon kurege kenan so kokari ne kullun na lokaci ne a ra'ayin yafa.
Babban dawa kenan Professor Nasir Aliyu a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Bayan da aka kammala taron ministocin, ministan yaɗa labarai na Najeriya Lai Muhammad da yana amsa tambayoyin manema labaru a fadar gwamnati ya ce lalle ba zai iya cewa uffin ba dangane da halin da aka shiga sai fa in ya samu cikakken bayani ko ƙarin haske daga shugaba Muhammadu Buhari ko kuma matsayin da fadar gwamnati za ta bayyana akan waɗanda aka ce sun aji aiki amma kuma aka ga sun halarci taro ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa na Amurka Jack Sullivan ya bayyana a jiya Laraba cewa ya tattauna batun yiwuwar gwajin makamin nukiliya ko makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Yang Jiechi a yayin wani kira da ya mayar da hankali kan batutuwan tsaron yankin da hana yaduwar makaman nukiliya. Sullivan ya shiga wani taron manema labarai a fadar White House cewa leƙen asirin Amurka ya nuna cewa Koriya ta Arewa na iya shirin yin irin wannan gwajin kafin ko bayan tafiyar shugaba Joe Biden zuwa Koriya ta Kudu da Japan da zai fara a wannan makon. Na yi magana da takwarana na ƙasar China a safiyar yau kuma na tattauna batun gwajin Koriya, in ji Sullivan game da kiran da ya yi da Yang. Sullivan ya ce Amurka a shirye take ta yi gyare-gyare na gajeren lokaci da na dogon lokaci akan matsayinta na soja don tabbatar da tsaro da tunkarar ƙawayenta a yankin, in ji Sullivan. Duk irin wannan gwajin da Koriya ta Arewa za ta yi zai nuna rashin samun ci gaba a shawarwarin kawar da makaman nukiliya kuma za ta iya yin rufa-rufa kan yadda gwamnatin Biden ta fi mayar da hankali a yayin ziyarar tasa a Asiya kan harkokin kasuwanci da hada kai a fannin bunƙasa gogayya da ƙasar China. Daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da cewa an zargi wani ɗan ƙasar Amurka da wasu jami'ai huɗu na ma'aikatar tsaron ƙasar China da hada baki da kuma leƙen asiri a wani shiri na daƙil adawa da Beijing. A cikin wata tuhuma da aka shigar a gaban kotun tarayya a ranar Talata a birnin New York, Amurka ta yi zargin cewa Shin Wang da ke zaune a New York wanda ya samu zama ɗan ƙasa ya yi aiki a matsayin mai leƙen asirin ƙasar China a cikin al'ummarsa ta hanyar leƙen asiri da bayar da rahoton muhimman bayanai kan fitattun masu goyon baya da masu fafutukar dimokuraɗiyya da ƙungiyoyi a Amurka. Tuhumar ta yi zargin cewa Wang mai shekaru 73 ya haɗa rahoto da jami'an tsaron ƙasar China guda hudu, Peng He da Ji He da Ming Li da Qing Lu, waɗanda jami'an ma'aikatar shari'a suka ce masu da riƙe da mukamin Wang ne. An kama Wang a ranar 16 ga watan Maris, amma sauran hudun na nan a hannunsu, inji ma'aikatar shari'a. Lauyan Amurka Brian Peace da ke zaune a New York ya ce tuhumar ta fallasa tare da kawo cikas ga wani aiki da China ke yi da ke barazana ga tsaro da 'yancin 'yan China mazauna Amurka saboda aƙidarsu da kuma maganganunsu na tabbatar da demokaradiyya.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Amurka ta gargadi 'yan siyasar Najeriya cewa duk wanda ya tada hatsaniya a babban zaben shekarar 2023 to lallai za ta dau mataki a kansa. Ciki hadda takunkumi hana takaddar shiga ƙasarta. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Mukaddashin mataimakin sakatare mai kula da harkokin Afrika na Amurka, Michael Gonzalez, ke wannan gargadi a wani taron manema labaru na ƙasa da ƙasa a Jami'ar John Hopkins da ke birnin Washington DC. Gonzalez ya ja kunnen 'yan siyasar Najeriya cewar duk wanda ya yi giginta da hatsaniya kafin lokaci ko bayan zaben to kuwa zai haɗu da fushin Amurka. Taron mai take manufofin Amurka da ƙudurin 'yan Najeriya kan zaben shekara ta 2023, an jaddada cewar Amurka za ta halarta da duk wanda ya taka rawa wurin tashin hankalin zaɓe a Najeriya, a ciki har da hana takardun izinin shiga ƙasar ta wato visa. Deji Adeyanju wani ɗan fafutuka ne a Najeriya.
'Yan siyasa ba abin da suke jin tsoro kamar irin wannan mataki, saboda kai da kanka ka san cewa baya zuwa asibiti a nan, 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta a nan, su a waje suke zuwa makaranta, ba wai su faɗa irin wannan akan wanda za su kawo tashin hankali lokacin zaɓe ba, har 'ya'yansu har danginsu a hana su visa zuwa Amerika.
Waɗanda suke kawo tashin hankalin galibin su a yi yara ne akan nan, kamar 'yan bangan siyasa waɗanda su ba su ma san hanyar zuwa Amerika ɗin ba.
Suke aiko yaran ai su da Amerika yake so su kama su su hukunta su. Kuma wannan abin yana da amfani, saboda in aka hana su visa ba za su iya su je asibiti a wurin ba, ba za su iya su je wurin roya 'ya'yansu su je su yi makaranta a wurin ba. Kuma abin da ya sa muka ce mun gamsu da abin kuma mun amince da shi, kullum ya zai da kudin sabulu, saboda abin da kuma ya sa haka shi ne 'yan siyasa ba sa ganin cewa duk abubuwan nan da suke yi na magudu na tashin hankali lokacin zaɓe suna ganin hayaniya kamar ba komai ba ne. Amma yanzu da Amerika ta yi magana, sun san cewa tabbas in suka aikata da irin wannan abubuwa da suke aikatawa, Amerika zai ba su yi wannan visa bandin, kuma abin da ba sa san su yi kenan.
To, ko wannan ba shi shigi Amurkan ke sanya wa harkokin cikin gidan Najeriya ba? Tambayar kenan da na yawa shugaban gamayyar jami'in siyasu a Najeriya, injiniya Yaba Gisani.
To, kuma da karbadi mutum ya yi kuma ya biya maka bukatar da kake so, da kuma na kasan ma gaba da a bangaren abin da kai kasan cewa ka kasa yin maganin abin, Allah ya kawo ne ce zan taimake ka, dole ne karbe shi hannu biyu. Duk wanda zai taimake mu ai dole ne mu karbe shi, ai da shi tunda dai ba ya ce zai zo ya shiga cikin yanda za mu gudanar da gwamnatin Najeriya ba ne, sun gane cewa ga abin da ke cikin kowa kuriya, muna da maganin shi bin da kamu a matsayin mu na IPAC wato Interparty Advisory Council, mu muna ba da goyon baya 100% ga abin da Amurka yake so.
Shin menene muhimmancin hana 'yan siyasar bizar shiga Amurka? Tambayar kenan da lewa wani kwararre. Professor Muhammad Tukur Baba.
Su yan siyasa mu sun fi tsoron America da tsoron mu. Kusan ma zaka cewa Allah na tuba watakila ma sun fi tsoron America ga yadda suke tsoron mahallicin su. Lalle America ta ce ba za ka je wajenta ba zai raza na mutanen nan. Sai wannan zai ba su tsoro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar. Na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koriyo shi ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba da tazam kasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya zo da bayanan kasuwar baje kolin da nakasassu mata masu sana'ar hannu suka bude a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a ci gaba da karfafa matakan yaki da dabi'ar bara. Sai dai bayanai na nunin jama'a bata fahimci muhimmancin wannan yunkuri na kungiyoyin nakasassu ba, a bisa la'akari da karancin masaya a tsawon kwanakin da kasuwar ta yi tana ci. To amma duk da haka wannan bai katse hanzarin shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman ba. Hasali ma sun shawarci hukumomi su dauki matakan shigar da kayayyakin sana'o'in hannu samfarin gida musamman na kasassu a manyan shagunan kasar ta yadda za su rinka batar da su ba tare da wahala ba. Gare ƙarin bayani a ci gaban hirarmu da jagorar nakasassu mata masu sana'ar hannu, Madam Bukari Khadijatu Amadu.
Gwamnati ne ya kamata ya sa doka da cewa duk aikin da masu nakasa suna yi ya kamata a samu mataci da za su saidawa. Ko a yi shaguna wanda za a tara, ko a ce kaman komin duka suna da butik wanda za a kai kaya mangaza haka, da in baki sun toko mutane ana hidda a sai, ko hotel ko kuma ni a gani na wanga kontra da ake ta ba masu kine da kwangiloli. Mu ba a tuna da mu, wallahi ba ku sani rantsuwa ba, akwai sabon likid wanda in mun yi shi kana mamaci ko ina ne anka hito da su. Ai kuma gwamnati da proje da society kowa yana amfani da sabon likid. A sa doka, a ce wanga doka na masu nakasa ne, an dauka musu yaunin eau de javel ko sabon likid na wani kasa, ko yana shigowa ko ba kamar a ce ya shigo har ya danna namu ba. Ya kamata a ce duka butik namu ne a ce gani, kuma ga kunha ga komi, to haka nan na ko bangaren saide wasu dumici na wasu mina, in anka ce in gwamnati na bada kontra kama a samu percentage, ya kamata a ce mata masu nakasa suna da percentage, wanga percentage in a ce kaman ka gani su bluzon muna yi dara da hospital komi kaya da yawa na likita mun iya su muna yi, to mai sai ka gani a kawo kontra ba a ba mu kontra, wayannan muna nan ga shin ciwon shi. Kuma ni ko wayanda suke bara ya zama musu dole na gura mu, yanzu in ka gani kai gurmu ya hita ya tai bara dole ne, ka zo kana zo shago kana wata guda baka sai da ko dala 20 ba, to kenan in abu ya zo maka dole ka gani baka samu ba, dole zaka hita ka dai ka bi da abin da yaranka zaka ci tunda baka bar su mutu. To dan shi ne muke so, mu taimaka wanda muke so da kama wanda muke so wurin aikin mu, kuma a sa mu na kayan aikin ga na zamani wanda ake aiki da shi ne machine electric, kun gani tigadage mata masu nakasa suna yi muna hita mai, to wanga in gwamnati ya zo ya anka koko wasu partner wayanda suna nan suna shi muryan mu su kama muna, in anka kama muna machine mai hidda mai da yawa muna yi mai, yanzu kun gani yadda mai yayi tsada, wayannan mai na gujana na kwalanshe na kwarai dun mata nakasa su ne muke nan muna yin su.
Wani kira zaki zuwa ga su mata na kasassu masu irin wannan sana'a, ga aiki kuna ta yi yana da kyau amma kuma ba a samun kasuwa?
Kullum musaniya tunda Allah yana tare da mai niyyar kwarai, Allah zai kama muna kasuwan gaba, mu taba yin shi ba kamar haka wanga edition ba mu taba yin irin shi ba, to yanzu yanda muka yin shi muna hwata na kullum duk shekara sai mu yi shi, kuma wallahi ba za mu mance da partner wayanda suka kama muna mun yi shi, yana cikin su sai yi sayar, yana nan yana tare da mu kullum bai mance da mu, BJE ya kama muna ba mu mance da su ba, da partner da yawa babban kungiyar mu ta federation ya zo nan ga yayi visit kuma babu kayan da bai saye ba, to society nawa na an Niger, authority nawa na an Niger, in su ma sun taho sun yi yanda federation yayi mata ba su je kuraje, kuma ina kare kiran su kar su gaji da talla, kuma kar su gaji da kama kai, kuma kan mu gaji da kamun juna, tunda in muna kamun juna mu ga tausayin juna lokacin nan ne Allah zai ga tausayin mu, kuma mutane ma za su gane da abin da muke nuhi da gurin mu da wurin da muke so mu kai.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugabar kwamitin kula da tsare-tsaren kasuwar baje kolin kayan nakasassu matan Nijar, Madam Bukari Khadijatu Amadu, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana.
In bazata Ouzwa Furya kutuna bada mamaki a takarar shugabancin jam'iyyar NPP jaridar da harata ruwaito wannan labarin jaridar ta ce in dai kai mai la'akari da sha'anin siyasa ne dangane da irin abin da ke wakana a jam'iyyar yau zaka yi mamaki kuma kudurin ita jam'iyyar shine ta kasance bisa mulki har bayan shekaru 8 da ta yi mulki a nan kasar Ghana abinda ba sabon bane kudurin jam'iyyar kenan kuma kusoshi na jam'iyyar sun duku fa ainihin wurin neman shugabancin jam'iyyar na gwamnatin Akufa Addo waɗanda kuwa ke kokarin yin takara da juna sun hada mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia da ministan kasuwanci Jonathan Lantamante ministan aikin gona Honorable Dr. Usa Friya Kutu da tsohon ministan makamashi Bwache Jeku da yanzu haka kuma mambar majalisar dokoki na Senate Honorable Kennedy Ajepon Duka suna a cikin masu takara babu karancin kanazir kamfanin tace man kasar Ghana ce ke baiwa jama'a tabbaci sai dai jama'a din na kokawa dangane da karancin kanazir din jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labari jaridar ta ce hukumar man kasar Ghana NPA ya takaici ta bai wa jama'a tabbaci cewa akwai isasshen kanazir da zai biya bukatun baki ɗayan kasar tsawon shekara duk da kokawar da jama'a ke yi game da karancin kanazir din cewar yana da wuyan samu kungiyar malaman karantarwa na kasar Ghana ta bukaci a ba su allowance din tsadar rayuwa Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce kungiyar malaman karantarwa na kasar Ghana na ta takaici ta kira gwamnati da ta dau matakai cikin gaugawa domin sakan musu ko kuma dai ba su allowance din na tsadar rayuwa cikin hanzari an sa la'akari da yadda rayuwa ke kara tsananta a nan kasar kungiyar ta nuna cewar halin tsadan kaya da ya kai kashi 23 go shidda da mai kididdigar gwamnati ya bada sanarwa yayi karin kashi 7 na albashi da aka yi wa ma'aikatan gwamnati abinda yasa na daina shan ganye adam ne ke fadin haka kuma jaridar Crown Cartel waito wannan labarin jaridar ta ce Daniel Eden Hoto wadda a sana'ar waka aka fi sani da suna Adam ya bayyana abinda yasa ya daina shan ganye me yake magana akan wannan zance na shan ganye farkon lokaci shahararren mawakin da ya ci lambobin girma da kuma ya dauki dawainiyar bukin baya da kyaututtuka na Vodafone Ghana Music Awards ya nuna cewa ya fahimci cewa lokacin da ya sha ganya farkon lokaci yake recording sa yana tunanin yayi abun girma yayi kodar da babu kamar sa sai bayan da gari ya wayi ya saurari abin da yayi fahimci cewa ashe yayi tabar gaza ne tun daga ran nan yayi rantsuwar ba zai sace shan tabar wiwi ba radwanullah muktar abbas sashin kausa na muryar amurka Accra
madalla a gaidan radwanullah Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 159 ne suka mika wuya a wannan makon a tungar ƙarshe dake birnin Mariupol mai tushen jiragen ruwa da Rasha ta kwace wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida mani ma labarai cewa Adadin ya hada da sojoji 694 da suka mika wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira mika wuyan a matsayin gagarumi. Yan Ukraine kuwa sun ce sansanin su ya kammala aikin sa. A ɗaya bangaren kuma ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa yayin da Finland da Sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin kawancin soja na kungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa takwaransa na Sweden Peter Hallqvist muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa kawancin NATO.
Thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Salfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, Sis Harman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Zubair. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma